Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma a biyo mu a shafin mu na yanar gizo a VOA Hausa.com. Masu gabatar muku da shirin
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Talata 11 ga watan Afrilu na shekarar 2017, zamu magana ne akan ilimi kamar yadda muka je saba. Yau zamu sake waiwayar yadda arangaman malaman makaranta da gwamnatin Niger ke ta kai ruwa rana wanda ko a jiya sai da aka yi arangama.
To muna da rahoton abin da ya waka na jiya din, sannan mun tuntubi mai fashin bakin lamuran siyasa kuma malamin jami'a Professor Bude na Maiwa don jin ina gwamnati ko kuma in gwamnati ta nemi jin shawara ta masana ilimi irin su, me za su iya cewa gwamnati?
Na ɗaya farin jami'a ku zama kabar wannan mai kansan da kake gani sai duniyar nan ta tashi a ji koko girai ba wani wanda za a zo ya kawo maganin wannan abu balantana ni kin.
Misali yanzu sai a ce to a Niger kai ne yau shugaba, kai ne shugaba na ƙasar Niger, ya zaka yi da ilimin Niger?
To a zamanin nan ne za ka ga na sha nan daga wajen teburi na duka irin nazarin da na yi bisa ga yanayin karatun ƙasar Niger, wato za ni fito shugaba kakin ma yanzu shugaban ƙasa, sai na ga yan Niger ga abin da zani.
A jiya ne ake ta yada bayanin cewa hukumar zana jarabawar shiga jami'o'in Najeriya, wato JAMB, ta soke rijistar zana jarabawar ta da dalibai ke ta tururuwar yi. Shin haka ne ko jita-jita ne kawai?
Abun da ya faru shine ranar Asabar da ta wuce akwai jarabawa da muka sa na mock, kar yara su dinga zuwa center ana san zirga-zirga, da suka ce a dan dakata da registration sai an gama mock, ba an kishe bane, an dakatar ne kawai kuma da kai tsaye kwali dai
da
mock da ake da registration, kuma an kara ma lokaci, an kara kasuwa registration.
To da kun ce a yanzu kun ce kun ci koken jama'a ne ko kuwa dukan ne yawa?
Dole ne mu dinga jin abun da mutane suke faɗa da kuma kukan da jama'a suke yi.
Zamu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin matasa, shirin yau da gobe.
To mun tambaye ku a shafukan mu na Facebook da Twitter cewa shin ta yaya za a samu mafita ne mai dorewa game da matsalar da ke tsakanin gwamnatin Jamhuriyar Nijar da malaman makaranta?
Sa'o farko daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce, to da farko dai gwamnatin kasar Niger sai ta zama mai baiwa malamai haƙƙinsu a duk lokacin da ya kamata. A duk lokacin da ya kamata a ce an ba su haƙƙin nasu, sannan kuma su ma malamai sai sun zama masu bin dokokin gwamnati da kaucewa duk abin da bai dace ba. Sai Sake da Baba Diddi ta ce gwamnatin Niger ta ba wa malamai haƙƙinsu, muddin aka biya malami buƙata to fa za a samu ilimi mai inganci. Sai Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce assalamu alaikum yau da gobe. To a gaskiya girmama yarjejeniyar da malaman da gwamnati ke kullawa ne kadai zai kawo matsaya ta dindindin a rikicin malaman da kuma ita gwamnatin Niger. Muddin aka saba wannan yarjejeniya to hakika matsala ba ta karewa a tsakanin su. Da fatar Allah ya sa gwamnati da malaman sun ji, ku tashi lafiya yau da gobe. Sai Alola mai abincin kaji ya ce to ya kamata gwamnati ta sasanta da waɗannan dalibai, ganin cewa duk wanda ya zama wani abu a gwamnatin ta hanyar ilimi ya same shi, da fatan gwamnati za ta duba. Sai Adam Muhammad Gita ya ce salam yau da gobe, ikon Allah, hanya guda ce za a bi a samu mafita mai ɗaurewa wadda za ta kawo ƙarshen matsalar da take faruwa tsakanin gwamnatin Niger da malaman ƙasar, shine a zauna akan teburin sulhu kuma a warware matsala cikin ruwan sanyi. Sai Hami Abakaka Kinza Yako, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe ai babu abin da zai kawo zaman lafiya a tsakanin gwamnati da malamai a Niger sai an zauna akan teburin sulhu. Sai Adamu Muhammad Dambojuwa ya ce yau da gobe ai hanya ɗaya ce kawai, gwamnati su ji tsoron Allah suna biya wa malamai dukkanin haƙin su idan sun yi haka za a samu mafita mai daurewa Allah ya sa mu dace
sai Adamu Ahmed Bunani yace ina kira gwamnatin Niger da ta nemi mafita mafi alheri da zai kawo daidaito tsakaninta da malaman makarantu domin kauda illar kuma bayan da rashin ilimi da ƙasar za ta fuskanta
sai Arma ya ubaka aikin yaro kaura na moda yace zaunawa teburin shawara tsakanin malaman makaranta da gwamnati a jamhuriyar Niger ne kawai ya dace domin samun daidaito a tsakanin su
sai Abdul Karim Muhammad da Hassan da Usaini Muhammad Abuja suka ce yau da gobe kai ruwa rana tsakanin malamai da gwamnatin Niger wannan ba karamin mai da hannun agogo baya bane mafita ita ce su hau teburin sulhu a daidaita kuma idan an daidaita kowa ya rike alƙawari bangaren gwamnati da malaman idan aka yi haka za a cimma matsalar Allah dai ya kyauta amin Maryam da Safinatu da Usman ku tashi lafiya
Sai Sha'ibu Adam Bagwai yace assalamu yau da gobe dan Allah ku gaya wa gwamnatin jamhuriyar Niger cewa duk da babu ƴaƴansu a cikin makarantun kasar tabarbarewar ilimi a kasar ba zai tsaya kan talakawa kawai ba lamarin zai shafi kasar ne baki daya kuma shi ilimi gishirin rayuwa ne dukkanin su ilimi ne ya musu matakala suka kai inda suke a yanzu ta sanadiyar jajircewa da shugabannin da suka gabace su suka yi dan haka muna roƙon gwamnatin Niger cewa ta mairo da hankalinta wajen gyara al'amuran ilimi a kasar maimakon matakin garkame wani bangare na makarantun
sai Umar Miyatta Allah Shangom yace yau gobani a nawa shawara kowane bangare yayi aiki da ke gabansa kawai idan akwai wani haƙin malami da ya makala a hannun gwamnati ta gaggauta biyan sa haƙin su dan a zauna lafiya da juna
sai Bashir Imam Ibrahim yace yadda za a samu mafita shine ta hanyar tattaunawa tsakanin bangaren gwamnati da su malaman domin a gano menene matsalar su malaman da kuma makarantun su kuma malamai su tsaya tsakani da Allah su yi wa gwamnati bayanin matsalar su ita kuma gwamnati ta ji tsoron Allah ta diba kuma ta tare da gaggauta gyara musu matsalar su da fatar gwamnati da malamai za su yi la'akari da wannan shawara tawa
sai Isa Tasu Lawali yace yau da gobe ai kowa yake Niger kamar ni ya san rashin cika alƙawarin da gwamnati ke daukar wa malamai tun daga primary har na jami'a shine ke kawo matsalar alal misali gwamnatin da ta shude
Sai Ibrahim Kwashi da Voice of Oregon yace salam yau da gobe ni fa a gani na hukumomi a jamhuriyar Niger na kyashin ilimin ƴaƴan talakawa ba komai yasa nace haka ba illa gani yadda matsaloli suka dabaibaye harkar ilimi a kasar kama daga matsalan rashin biyan malamai da matsalan rashin kayan karatu da matsalan rashin biyan dalibai allowance din su da dai sauran matsalolin in ana so a kawo karshen waɗannan matsaloli to sai gwamnati ta sauke dukkan nauyin da suka rataya a wuyanta Safina Maryam da Oga Usman ku tashi lafiya
Sai Ibrahim Badamal CGL yace a hakika daidaitawar nan za ta yi wuya saboda gwamnati yayi gwamin jaki da nuna wa duniya cewa wannan malamai su ne marasa gaskiya alhali su ne babban masu laifi domin ƴaƴansu ba su cikin wannan makarantu
To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @bala_karasuwa yace yau da gobe ya kamata su zauna a teburin sulhu dan kada a jefa kasar su cikin rashin tabbas a bangaren ilimi da fatan za a kai zuciya nesa
Sai Mujahid Zadawa yace gwamnati ne ya kamata ta magance wannan matsalar dan adalci a karami shike sa yaji tsoro da biyayya a babba
Sai daga karshe Albajo ga Haladu yace mafita dai shine su dukkan su zauna a teburin sulhu su sassauta bukatun su sannan su duba kasar su da makomar al'umar su To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni To a jiya ake ta yada bayanin cewa hukumar zana jarabawar shiga jami'o'in Najeriya wato JAMB cewa ta soke rijistar zana jarabawar ta da dalibai ke tururuwari To Usman ya tattauna da Dr. Fabian Benjamin jami'in hulɗa da jama'a na hukumar dan jin gaskiyar lamarin
Barka da warhaka Dr. Fabian Benjamin.
Magasa nake.
Yawa. To a matsayinka na jami'in hulɗa da jama'a na hukumar shirya jaraba shiga jami'a wato da aka fi sani da JAMB. A jiya a kafafen yaɗa labarai na kafofin sadarwar social media ana ta cewa ai JAMB din nan ma da ake ta magana registration din nan na da ake yin profile a IPIN ai wai wai amma ai canceling. Menene gaskiyar wannan saboda matasa su san me ake ciki?
Wannan ba gaskiya bane. Da ka sani ko yanzu haka nake magana kai ban wannan barwani banki kenan suna na ga yara suna ta registration abun da ya faru shine ranar ta asabar da ta wuce akwai jarraba wanda muka sa na mock saboda kar yara su dinga zuwa center ana san rigazarga da suka ce a dan dakata da registration sai an gama mock amma an da ana gama mock din sai an bude registration kuma sun ladi ma yara suka fara yin registration har yanzu suna suka yi
wato dakatar da cewa a tsaya saboda kai chabe da mock shine sai mutane suke tunanin ai gaba daya an kashe ne
gaba daya an kashe
to
an kashe bane an dakatar ne kai saboda kai sai kwadi dai
kuma an tada
mock da ake registration kuma an kara ma lokaci an kara kasuwa registration
kana nufin da kwanaki ake cewa ba za a kara ba yanzu Allah ya sa kun dan daga kafa
mun dan daga kafa yanzu mun daga kafa kwana 14 yanzu
to da kun ce a yanzu kun ce kun ci kokin jama'a ne ko kuwa dukan ne yawa
ka gane mu yanzu tunda mu agents na gwamnati ne dole ne mu dinga jin abun da mutane suke faɗa da kuma kukan da jama'a suke yi bai kamata a ce muna ba kuma jama'a suna kuka suna magana mu ce za mu rufe kuna nuna ba za mu ji abun da suke yi ba tunda wannan abu na jama'a ne muna so dai ɗadin jama'a ne sai muka daga dan kafa kwana 14 dai a kara tsara su kara menin dai
dan dama wancan shirin da muka yi mun tattauna da masu irin fashin baki din nan wani malamin jami'a yake cewa in dai har ba ku ji kukan jama'a ba to za ku samu matsala kenan kun kun yarda
yanzu da mun ji kukan jama'a
to haka ake so ai ya
amma dai ba ka mu kafin mu daga ma kafan mun samu registration fiye da miliyan guda fiye da miliyan guda
daga 600 nan da muka yi magana
yanzu haka ka juma'a na ta wuce na mun samu fiye da miliyan
to masha Allah to kaga abu na kyau kenan to da fatan Allah zai sa a ci gaba da agazawa da kuma yin abin da ya dace din daktar
amin sannan mu dai koyi dai mu yi kokari muna so dai koyi mu ba yaran nan samu jarraba mai kyau kuma duk wahalar da suke sha yanzu mun gane cewa suna shan wahala amma a nan gaba za su gane abin da ya sa muka yi wannan abin da muka yi yanzu nan
mun gode kwarai kuma muna godiya da kuke samu damar idan muka yi tuntuɓo ku kuke amsawa mun gode kwarai haka ake son jami'an su
mu ma godiya muke inda kuke amfani da gidan rediyon ku kuke bayyana ma jama'a abin da yake faruwa
to mun gode sosai Benjamin na gode
godiya muke mu ma
Okay, sai mu ce to Allah rabu da jita-jita kenan.
Amin. Wato farko ma me jawo?
Wai shine abu kijina maganar cewa yawanci an ce ne za a yi mock saboda kai yara su dinga zirga-zirga a centers din da ake zuwa maganar registration kai zama ya chaɗi gaba ɗaya a rasa wannan mock ake koko jam. To sai aka ce to a dan dakata da registration sai ran Lahadi sai a ci gaba. To wannan dan kwana ɗayan da aka ce biyu a janye a dan dakata sai kawai matasa.
Kallon mutare ta
amma kan su ne gaba ɗaya.
Ai jam din nan tana cikin rabata.
Amma ya na ji daɗin magana da akwai inda yake cewa shirin da muka yi wancan da ya gabata akwai wanda mai fashin baki sha kala sai yake ya kamata su ji kukan mutane shine ce to ai irin kukan mutanen da suka jima kenan saboda wannan maganganun da akai sai suka ƙara sa TV to kinga shirin ya amfani
kwarai da gaske
yawa to haka
matsala tsakanin malaman makaranta da gwamnatin Niger taƙi cinyewa wanda ko a jiya sai da aka yi arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron gwamnati
Nous nous sommes retrouvés avec des enseignants qui ne devraient même pas être enseignants.
Wannan ministan ilimi a matakin primary Dauda Muhammadu Martini yana mai yi wa ɗan majalisar dokokin ƙasa bayani a ƙarshen makon jiya dangane da abin da ya tabbatar da hulɗa tsakanin gwamnatin Nijar da ƙungiyoyin malaman makaranta. Gwamnatin na mai cewa binciken da ta gudanar ya yi nuni da malamai da dama ba su cancanci aikin koyarwa ba, saboda diplomar su ba ta da kusanci ko alaƙa da aikin koyarwa. Wannan shi ne dalilin da ya sa malaman makaranta ke gujewa jarabawar da hukumomin ilimi ke sa ran shiryawa domin tashi aya da tsakuwa, in ji ministan. Da yake mai da martani Malam Isuhu Arzuka na nashi ɗaya daga cikin jagororin ƙawancen ƙungiyoyin malamai na COS da SINASEV cewa yake.
An yi taro na yarjejeniya cewa da a kori shedan wanda ya raba kanunmu da mu da su ya hana yarjejeniya tsakaninmu da su mu mun azaba suna sake salon magana game da abin da al'amarin lakwal sai mun kai iske zage-zage da wani tsokana da sun kai ta yi muna can baya ta komo kuma cikin ɗakin majalisa cikin koke-koken da mun kai guda ɗai sun ka tabbatar da shi ma da latti sai sun kasa lattin wajen wata guda da rabi kamin su kare da shi sauran muna ga tajira mutu ya shekara biyar yana jiran matrikili bayan ɗauke shi aiki su an taɓa yi musu haka nan to mu ba za mu shiru ba za mu hitowa mu haɗa musu inda gaskiya take dan mu ba mu ga dama za mu ɗiba gaskiya ce za mu haɗi don abin da an kai majalisa shekaran jiya ya yi kama da wanda an kai baya abu guda za mu hata wanda sun kai magana tsakani da Allah a yi aiki da mun sun kawo in ba haka nan ba to gwamnatin ga sai in ce Allah sha'anin lakwalta ta barbare shi na cikin abin da ya kamawa kuma shi adda iko ba mu ba in yayi a gyara in bai gyara ba wannan kuma sakamako yana wurin wanda ya azaike shi
sai kwanda aka huskanta wajen biyan albashin malaman kwantaragi wanne daga bisani ya tare ya zame wa gwamnatin Niger bashin watanni da dama na kan gaba a jerin matsalolin da suka kawo rincabewar al'amura a makarantu inda kungiyoyin cause da sina sai suka kaddamar da yajin aiki kafin daga bisani a cimma yarjejeniya a watan Disambar 2016 sai dai gwamnatin jamhuriyar Niger na zargin kungiyoyin malaman makaranta da labewa bayan wannan gogormaya domin cimma wata manufar boye inji minista Tijjani Abdulkadiri mamba a kwamitin ministocin dake da alhakin sasantawa da kungiyoyin malamai
wannan ba kokowa bace suke yi ta hidduma abukansu inchins a wata magana ce wanda ke kai kasa kuma gwamnati ba za ta rarashi ba cikin makarantun mu yau an ba an yi bincike an nuna cikin kasa 10 wanda ke wannan yanki namu Niger ita ce ta karshe dangane da bunƙasa ilimi menene matsalar a mushannin mu akasari yawanci ba su da ilimi isasshe wanda ke ba su da masu ba da horo ga yara su malaman makaranta to wa'annan malaman makaranta muka ci to ya kamata wannan matsala a dibeta akan haka ne ministan mai ɗan firamare yace za ya ba da aiki na bincike wa'annan malaman makaranta a bincike su a gani shin yaya ne tsarin abin yake malaman makaranta su gane da cewa magabatan nasu akwai wata hujja da take sa suke wanga ya zuka aiki a badan su su shahi musu hawaye bane abinda duk ya shahi aiki abinda duk ya shahi matsalolin suke fuskanta gwamnati ta dauki alƙawarin za ta shahi musu kenan wata magana ce tsan to kas su kuskura su yarda ayi unhani da su domin a cimma wani guri na siyasa
shugaban kungiyar NPA ta iyayen yara dalibai Alhaji Gori Usman Bukari ya bayyana cewa wannan matsala ta tsakanin malamai da gwamnatin jamhuriyar Niger wani abu ne da akan iya warwarewa idan da bangarorin sun yi la'akari da halin da suka jefa ƴaƴan talakawa cikin sa a yau
an dai aka ce abin kowa san shi abin da yake so wallahi mun kawo ansayar daga wani musu zo su yi ansayar mu an muka ce za mu bi su yadda za su yi su faɗi gaskiya abin da suke yi an baka da shi ba wani kayan girman kai bane kace baka da shi bani da shi yanda zan biya ku amma ga yanda zan yi in biya ku dan gobe ku ji dadi a samu a zuwa yi sai a zuwa a rige a zuwa a yi aiki tare yaran mu samu horo na kirki yau yaran mu wajen terminal an kaje akwai wanda basa iya faransai ma to ya ne aka yaka to idan kulkin za a yi finalin a samu hanya guda a yi ta wanda vraiment an zamna a komo kan tablikin da kullum fasko suna gamuwa kullum ya zamanto tablikin da za a yi kowa ya faɗi gaskiya an gaskiya da aka faɗe ta an kauto waje kar wani zo faɗa abin da ba shi sai Allah abin da muke so a gamu la kullkin da an tara mata
ba idan matsalar malaman makaranta dalibai a jamhuriyar ta Niger su ma suna korafi akan abin da suka kira rikon sakainar kashin da gwamnati ke yi wa bukatun su saboda haka suka yi wannan jan hankali
babu lakul kasan nan babu lakul saboda shugaban kasa ya rike bakin shi bayan ga magana shugaban kasa Isu Muhammadu ya kyale biskan matsalolin da makaranta suke nan ga fuskanta da mushina suke nan ga fuskanta saboda yau yan ce mutun shi shugaba ne na gari kamata tai a ce ka ba mutane responsibility wanda ka yar da su sune na gari ko investan kasan nan ko jago mushayazo ya ce ba kul saboda akwai zahi ko ko ya ce ba kul saboda microbe yi bayan shi kuma yau arere nan wato yau air social da burtsu da zance ba rotar bane yanzu arere ne saboda wata hudu muke rotar kene zuba mu kaje kin shi rotar arere za mu kira shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ake ba lycée et college sati wanda ya shude aka tai aka yi etat de paiement finance suka rejistar su duk kuma su ma sun shiga arere wanda ya kawo wata shida saboda shi muna jin hankalin su zamu da su zamu shiga wando guda kun mun sanna muka shiga wando guda zamu fito ta samu su fito ta kasa kuma na jin hankalin ƴan makaranta
Ministan ilimi mai zurfi Ben Umar Muhammad ya musanta abubuwan da kungiyar ESN ke zargin gwamnatin sa da aikatawa musamman abin da ya shafi kudaden allowance da ya kamata gwamnatin ta ba ƴaƴan talakawa wato aid social yana mai cewa dole ne hukumomi su zurfafa bincike don tantance zahirin waɗanda suka cancanci samun waɗannan kudade rashin jituwa akan wannan batu tsakanin kungiyar dalibai da hukumomin ilimi yayi sanadiyar fitowar dalibai kan titunan Yamai inda abin ya rikide ya koma tarzomar da sai da jami'an tsaro suka yi amfani da barkonin tsofuwa kafin su murkushe ta kware yake dalibai da dama sun ji rauni har ma da rasuwar ɗaya daga cikin abokansu lamarin da jama'a ke kallon ya zo ya ƙara rikita al'amuran karatun bana a yayin da lokacin jarabawar ƙarshen shekara ke ƙara ƙuratawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To game da wannan matsala tsakanin malaman makarantar jamhuriyar Niger da gwamnatin kasar, mun nemo ɗaya daga masu fashin bakin lamuran yau da kullum musamman ma game da kasar ta Niger, wato Farfesa Bubena Maiwa, malami a jami'ar Audu Diouf da ke kasar Senegal kuma ɗan asalin kasar Niger ne shi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Farfesa Bubena Maiwa, barka da warhaka.
Barka, muna lafiya.
Lafiya, kalau to ya ayyuka.
Alhamdulillah.
To dama maganar ilimi a Niger, wannan abu yaki cinyewa, gwamnati ta ja, ɗalibai su ja, kungiyar malamai ta ja, kowa jiya gashi har karan batta aka dinga yi tsakanin su ɗalibai da jami'an tsaro. Da farko a matsayin ku na masu fashin bakin al'amura, kuma musamman kai da ka fito daga wannan ƙasa ta jamhuriyar Niger, kun san matsayin ilimi a can yanda yake da da yanzu. Da farko me zaka ce?
Ina son ka da gyara huska ta kwana, wato zai magana ne a matsayina na malamin jami'a, wato wanda ya san yadda yanayin ilimi yake, kuma ya tana karanta su a cikin jami'a ko da lokacin yana tare da 'yan makaranta. Wato abin da ya kawo haka shine cewa har yanzu kasashen mu nan na nahiyar Afirka tun ba riƙon Faransa ba, daidai ma'aikatan ƙasar Niger, har yanzu mutane ba su zauna ba suka yi nazari na gaske wanda ba ha'inci kuma ba son kai ciki kuma ba son zuciya a ciki bisa yanayin harkar tafiyar karatu da neman ilimi. Wato ko da lokaci ko da ma an tara mutane, wato sai mutane suna kawo son zuci, suna kawo son kai, ko kuma suna kawo wani ha'anci a ciki, ba su taya su nazari, dogon nazari mai zurfi wanda za a nuna cewa ga matsalolin yanayin karatu a Niger, da matsalolin yanayin neman ilimi a ƙasar Niger.
Abin da kowa ya sani ne tun ba nan ƙasar Niger ba, abin da kowa ya sani ne, kowa fa ya san kowa, kaga ce abin da san juna ba, kowa ya san kowa, ana gani suna rubuta ciki da kayan jama'a, to wannan shi yake ka haka. Amma inda a ce kowa ya zo ya yi zamana gwargwadon abin da kai ya kamata ka samu a ce kana aiki da shi, duk ƙasashen da suka ci gaba a cikin duniya haka ne. Wato abin da albashin da kai an baka makami wanda ya kamata ka amfani da shi, in da kana amfani da shi abin ba zai kai haka ba. Wato kowa sai ya je shi ma daure ciki, kowa ya zame kafar wando, kowa ya dinkale hannun abin nan kawai shikenan, kowa ya nemi ta zo fakan shi, kuma kowa sai ya kama aiki. Amma sai a ji an ce an yi kaza da miliyar kaza, an yi kaza da kaza, ko kuma an ciwo bashin kaza, amma a ganin shi a kasa kamar yadda mutane ke faɗi. To wannan shi yake kawo kake gane suke bori, ba wai ina musu kariya ba ne, su ma aka ce ka san Hausawa suka ce kamɓar yana da saka, ku daurawa ma aikata da wayi. Kowa yana da nashi laifi a cikin wannan abu.
Idan yanzu na ce meye laifin malamai, me zaka ce a matsayinka na malami?
Malamai abin da a laifinsu, wato ba sa tsayawa su yi karantarsuwa kamar yadda ya kamata, sai ka gansu su ma sun shiga neman kuɗi, ba sa tsaya su yi aikin nasu fi sabilillahi, sai ka gansu suna wani consultation, suna wani abin nan can daban. Su kuma wannan kanana na ƙasa na secondary, sai ka gansu suna cikin kamar makarantun ne masu zaman kansu, wato su raba hannu biyu, kuma in ce su raba hannu ɗari kenan, su ne suna na gwamnati kuma suna na karantarsuwa cikin makarantai masu zaman kansu. To wannan shi ne babban lahina su, wato ba su da damar lokacin wanda cikin makarantun nan gwamnati su tsaya su ba da abin da ya kamata a cikin haka nan, sai suna kan su ma sun shiga neman dukiya kenan. Wato wannan shi ne babban lahinsu. Laihi na biyu wanda ake iya zargin su da shi su malaman makaranta shi ne cewa wata rana sukan ɗora abin da suke tambaya nesa. Amma kuma na an san duk kungiya ta kwadago ai haka take tare da ita da gwamnati, wato takan sa kamar in tana nema abu 50 za ta cewa 150 take so don ta samu 50 din, wannan an san da haka. Wato kowa dai ya ƙi sassautawa, kowa ya ƙi sassautawa wajen gwamnati, sun ƙi sassautawa wajen su kuma malaman makaranta sun ƙi sassautawa. Wannan shi ne lahi da ni na gani ga malaman makaranta. Amma babban lahi yana rataye ga wayan gwamnati, tunda saboda su ne aka ɗauke su aka sanya su a nan wurin, wato don su shahima mutanen Hawaii.
To amma su dalibai su kuma ka san yawanci zaga zanga zangar kamar da kace dazu yawanci zanga zangar dalibai ana tsammanin cewa wasu ke antayo su ko ingizo su zo su yi wannan zanga zanga. Shin kana ganin cewa zanga zangar da su waɗannan dalibai suke yawan yi har su hada a ce kamar irin jiya an yi karambata da su da jami'an tsaro. Kana ga wannan ita ce hanya mafi dacewa misali da ya kamata a ce su dalibai suna bi domin samun warware matsalolin su? Anya za ta haifa musu da dame ido?
Na kaya ka sani a shekarar 1990 lokacin da muka fara zanga zanga a kasar Niger gwamnati na zamanin kullun didi yake ce akwai mutane baya garin to billahi lazi wala ilahi illa babu kowa baya gare mu kawai irin yanayin da muke cikin shi ne wato matsalolin da muke cikin shi annan cikin jami'a shine kawai amma daga baya sai a samu ƴan siyasa suna zowa wato mu ma kanka mu sai da muka tsaya shekara ta 1990 watan Agusta na 1990 kin muka yi nazari muka ce irin hanyoyin da muke biya ta ko da lokaci muna yajin aikin wannan ba abun yi bane sai mu nemi babu hanya wadda za mu bi wadda mu ba za mu fadda karatun mu ba kuma har yau za mu samu shayewar hawaye mu to amma duka irin abin nan ko ba a yi aiki da shi ba wato cewa dai har yau jiya abu guda ne dan makaranta bai san wani ba kawai ko da lokaci sai dai ya fito ya yi wannan zaga zanga ya yi kone kone wannan ba abun yi bane.
Misali yanzu idan a dunkule na ce maka Professor Bube na Maiwa idan gwamnatin Niger ta kira ka ta ce zo nan Bube kun san matsalolin ƴan Niger akan maganan ilimi shin wannan abu da ake ta mutun kwan makauniya yaya za mu yi ne a cikin daban a tira kuma bawon a zubar ya zaka ce wa gwamnati in misali aka ce ka bada shawara
kan na malami na ɗaya barin jama'a ku su manka bara wannan ma'aikantan da kake gari sai duniyar nan ta tashi naji ko ku jira ba wani wanda za a zo ya kawo ma'anin wannan abu balantana ni kin kana ji ko na biyu shine cewa wannan ni ba aiki na bane wato su suka ce suna iya yanzu abun ya rata gwiwar su da suka je suka ba talakawan Niger irin maganganu talakawan ne suka ba su amana suka ba su wannan iko wannan ni ba zan ce na bane.
Kin bari mu canza fuska Professor. Misali yanzu sai a ce to a Niger kai ne yau shugaba na kasar Niger ya zaka da ilimin Niger.
Wannan kuma idan aka ce hakan ne to a zamanin nan ne za ka ga na sha anan daga wajen teburi na duka irin nazarin da nayi bisa ga yanayin karatun kasar Niger wato za na fito shi wato kakin ma inda shugaban kasa sai na ga ƴan Niger ga abin da zani. Na ɗaya shine cewa zan zuba jari cikin abin da duk yan neman ilimi ne da hawaye kuma wajen karatu. Zan fatamta muku kamar kashi 40 na dukiyar ƙasa za ni zuba ta cikin yanayin karatu dan kawai a ƙara da wannan abu. Zan kuma kwatanta ma ƴan Niger in ce musu to lalle za mu bi hanya ku sauran ma'aikatan gwamnati za ku shiga cikin halin ƙatani kai amma dan gobe ku kuma dan goben ɗiyan ku ne za ni yin wannan abu wato zai ka fito ka ga mutane ai mutane ba zakai bane idan ka kwatanta musu dalilin da yasa kake wannan kin to mutane suna gane kuma za su yi na'am da abin da ka faɗa musu amma idan ka je ka ɓuya kana wani abu can wajen ga abin da kace musu kuma ga abin da kake yi abin ba su tai daidai ba to ina ganin cewa wannan ko yakan kawo mutane suna fadda kai bai bisa haka hankalin mutane ya kwanta daga wannan matsalar da yanayin karatu ya shiga cikin shi Niger kuma kira ne da kowane cikin su yanzu lallabe muke yi a wajen malaman makaranta da su ƴan makarantar lallabe muke yi dan Allah su sassauta ka dan wannan ma'aikantan su gane da cewa ba sa shaye musu hawaye idan ana son a zamna lafiya su wa'annan malaman makaranta su sa su nazari su wa'annan da duk abin da zai sa mu tambaye su dai ba za su yi shi saboda ba su zo dan wannan ba wato su sassauto mutane a yi hankuri a koma shekara biyar ku yi hakuri ku shekara biyar.
To muna godiya sosai Professor Abube na Maiwa.
Allah sa kwantar hankali ta dawo Niger.
Amin.
Allah sa kwantar hankali ta dawo Niger.
Amin. To haka sai mu ce hakurin kan shine mafi dacewa Safinatu da Maryam.
Amin amin da addu'a ce.
Ai kasashen mu kan da shugabannin da mu mabiya da kowa ina ga dole sai ya sa hannu kafin abubuwa su gyaru. Eh ba abu ne na bangare da ya baka bar yadda masana ke ta faɗa. Eh to amma kuma dazu na ga a wani sako Maryam kina magana akan wani da ya tambaya.
Musa Haruna yake tambaya wai menene gaskiya abin da ya faru game da kisan dalibi a jiya.
To ai bisa yanda rahotanni suke nuna din mutum daya ya mutu sannan kuma wakilanmu ma suna ta kokarin su gaggano shin yaya abin yake ne yau saboda in suka gano ko a shirye-shiryen mu ko na an jima ma kuna iya jin karin
bayani
to sannan yau na ga ƴan Niger da yawa fa sun shigo Maryam
haka ne ai
haka to da fatan za mu taya su mu ma mu ta samu mafita akai insha Allah
wani ya ce Sila Azizi Cankuri shine mafita kawai gwamnati ta makaranta ya kamata su sasanta, Allah ya kiyashe mu, amin.
To amin, amin. To haka mu ma masu maganan a Najeriya, maganar jam su ma sai su dan daga kafa abu hankali ko ya farko zai karshe. Shi haka yake. To duka kan dole mu tattara kin san lokaci ba zai bar mu ba, sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu sake wayar da maganar siyasa da shugabanci na jira cikin shirin yau da gobe. Yanzu kan
Maryam Bashir Bagaji, Safinatu Sodengi,
sai kuma Daniel Brown wanda shine jagoranci shirin da engineer mu Neo Linus, sai Abdulaziz Adili Churu da da mu da ku a Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa da kuma lafiya.
Yo, the boy, the shirin, the B.O.A. beside me now. My father, me.